sashen Hausa da muryar Amurka yake magana da wannan la'asariya 26 ga watan Fabrairu shekarar 2019 akan mitoci da suka hada da 16-25 da kuma 31. A jamhuriyar Niger ko ana iya jimu ne ta tashar mu ta VOA Africa zango 102.5 ko kuma ta gidajen rediyo amfani Fara'a, Sarauniya, Nomad da Lol da Niya. Kuma su kuma za a jimu a tashar Alpha Radio yayin da a duniyar gizo ta internet kuma za a same mu ne a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a barkanku da warhaka, Baba Yakubu Makeri ne tare da Aliyu Mustapha Sakwato. Za mu gabatar muku da shirinmu na wannan lokacin. Da farko ga kanan labarai.
To Baba Yakubu, barka da wannan lokaci da kai da masu sauraronmu. Yanzu haka shugabannin Amurka da Koriya ta Arewa duk sun isa Hanoi domin taron su na biyu da za su yi. Sannan kungiyar kasashen da ake kira Demo Group sun ce in wani abu ya samu jigon yan adawa Venezuela, shugaban kasar mai ci yanzu za su kama da laifin. Ba da bayan haka, Prime Minister wato ministan harkokin wajen kasar Iran ya murabus.
To kadan labarin kenan, bayan ko kun gaba jin labarai, za mu kawo tattaunawar da muka yi da abokiyar aikinmu Alheri Grace Abdu, wadda a halin yanzu take ɗakin tattara bayanai ko kuma sakamakon zaɓe na shugaban ƙasa kenan a ɗakin taro na ƙasa da ƙasa a birnin tarayyar Najeriya Abuja. Bayan haka kuma za mu kawo rahoto da ke nuna an samu rikici a jam'iyyar APC a jihar Adamawa biyo bayan faduwar da jam'iyyar ta yi a can jihar. Shugaban jam'iyyar adawa ta PDP kuwa yana ci gaba da lashe wato zaɓuka da aka yi a jihohin kudancin Najeriya. Muna da rahoto akan haka. A jamhuriyar kamar kuma an sake samun taɓarɓarewar tsaro a yankin 'yan awarin ƙasar. Idan lokaci ya bamu dama, akwai wasu rahotanni kuma da za mu kawo muku, amma yanzu sai mun fara da yin cikakkun labaran duniya.
To jama'a, muna fatar kuna nan kallo kamar yadda muke a nan Washington DC. Yanzu haka shugaban Amurka wato Donald Trump ya je ya sami shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong a birnin Hanoi, inda su biyun suke shirin fara taron su na biyu kan hanyar da za a bi a shata tsari wanda zai raba ita Koriya ta Arewa din da shirin ta nukiliya makaman nukiliya. Shi shugaban Koriya ta Arewa din ne ya fara isa a can Hanoi din, kuma inda ya samu gagarumin tarbo lokacin da jirgin sa na ƙasa wanda albaru sai ba sa ya huda shi ya isa wata tashar jiragen ƙasa ta kan iyakar Vietnam din da kuma China. Daga nan ne Kim din da ƴan rakiyarsa suka shiga motoci suka yi tafiyar sa'o'i har biyu zuwa masaukin sa dake can birnin Hanoi, inda kuma bayan hutawar wasu ƴan sa'o'i yake ziyarci ofishin jakadancin ƙasar su dake Vietnam. Da zaza ne shi kuma shugaban Amurka ɗan Donald Trump ya isa can Hanoi ta jirgin sama. To amma kafin ya bar nan birnin Washington din, shugaban Trump ya bayyana fatan cewa shi da shugaban Koriya ta Arewa za su cimma takamammiyar matsaya akan yadda za a yi a raba Koriya din da makamanta ne nukiliya. A cikin watan Yuni na shekarar da ta gabata ne dai Trump da Kim suka yi haduwar su ta farko a Singapore, wanda bayan wannan haduwar ne Trump ya dawo yana fadar cewa ai yanzu ba sauran wata barazana nukiliya daga Koriya ta Arewa. Kungiyar rukunin kasashen nan da ake kira Lima Group ta ce tana da wani cikakken bayani da ya zo mata mai karfi da nagarta da ke nuna cewa rayuwar jigon 'yan adawa kasar Venezuela Juan Guaido tana cikin hatsari sosai. Haka kuma a cikin sanarwar da suka bada a taron da suka yi jiya a birnin Bogota, shugabannin diplomasiya na kasashen guda goma sun ce ba wanda za su dora laifi idan wani abu ya samu jigon 'yan adawar ko iyalinsa, kamar shugaban Venezuela din yanzu wato Nicolas Maduro. Ita dai wannan kungiyar ta Lima Group kungiya ce da ta kunshi jimillar kasashe 14 da suka hada da Argentina da Brazil da Canada da Chile da Colombia da Honduras, kuma sun kula wannan kawancin nasu ne da zammar neman mafita daga rikicin siyasar daidai baibaye ita a kasar ta Venezuela. Ministan harkokin wajen Colombia Carlos Holmes ya jaddada cewa a shirye kasashen suke su dauki abin da ya kira dukkan matakan shari'a da na siyasa wanda suka dace akan gwamnatin ta Venezuela idan dai har wani mummuna abu ya samu shi Guaido din ko matarsa ko wani daga cikin gidansa. Shi dai Guaido, wanda shine kakakin majalisar dokokin kasar ta Venezuela, ya yi amfani da karfin ikon kujerarsa ne wajen amfani da kundin tsarin mulkin da kaddamar da mulkin shugaban Maduro ke yi a matsayin haramtaccen mulki, har ma shi Guaido din da kansa ya aiwatar da kansa a matsayin sabon shugaban kasar ta Venezuela. sai Iran inda ministan harkokin wajen wannan kasa Muhammad Javad Zarif mutumin da shine babban jigon shimfiɗa yajejene da manyan kasashen duniya suka shata kan batun shirin Iran na kera makaman nukiliya yace ya murabata ga kujerarsa ta minista yana mai cewa yana matakan nadama na cewa ba zai ci gaba da rike wannan makamin ba shi dai zare wato bai bada dalilan yin murabus din nan ba sannan har zuwa yanzu ba a ji wani martanin da ya fito daga bakin shugaban Iran din ba Hassan Rouhani kamar duk da haka sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo ya yi wani kalami akan dandalin sa na Twitter yana cewa sun sa ido su gani idan wannan murabus na Zarif zai zauna to muna ba ku labaran duniya daga sashen wasu murar Amurka ne fa a Washington to a yau talata ne ake sarar majalisar wakilan Amurka za ta dauki matakin haramta matakin da shugaba Donald Trump ya dauka na cewa Amurka tana cikin wani mawancin hali da ya wajabta kafa dokar ta baci daga inda abin da ke faruwa can kan iyakar ta kudancin kasar galibi ne wakilan yan jam'iyyar Democrats ne suke son su dauki wannan matakin na nuna cewa abin da Trump yake yi ya taka kundin tsarin mulkin Amurka wanda ya rarraba aiki tsakanin gwamnati da majalisun dokoki kuma ce a majalisar dokoki ce ma take da hakkin ta shata yadda za a kasafta da kuma kashe kudaden kasa da yake yan jam'iyyar Democrats ne suke rike da majalisar wakilai a yanzu a nan Amurka an tabbatar da cewa wannan matakin zai samu amincewa ba da wata matsala ba haka kuma ko a majalisar dattawa inda yan jam'iyyar Republicans suke da rinjaye da yawan su sun nuna alamar cewa za su biyo wato za su goyi matakin da su yan Democrats din suke shirin su dauka sai dai da haka ana sa ido a ga yadda za ta kaya har su aika wannan batu zuwa kan teburin shi shugaba Trump wanda shi kuma tane shi alwashin cewa batun nan yana sauka gaban sa zai amfani da karfin kujerarsa ta shugabanci ya yi masa kace-kace daga karshe India ta ce ta kai wani farmaki da sanyin asuba da jiragen samanta na yaki a cikin kasar Pakistan akan sansanin kungiyar ɗan kishin Islaman nan da ake kira Jaish Muhammad wacce ita ce ta kai wani mummunan hari na kunar bakin wake na ta'addanci da ya halaka sojojin India 40 a yankin Kashmir bangaren India makoni biyu da suka wuce ana tsarin cewa wannan farmakin da India ta kai wanda ta ce ya halaka mayakan yan ta'addan da yawa zai iya ƙara janyo zaman ɗarɗara tsakaninta da Pakistan ƙasashe biyu wanda kowacensu suka mallaki makaman nukiliya kuma wanda suka yi shekaru aru-aru suna zama abokan adawar junansu.
Da labaran duniya kenan ku saurara daga nan sashen Hausa da muryar Amurka a birnin Washington DC. To ba da la ahali yanzu wato hukumar zabe mai zaman kanta a Najeriya ta ainihin tana ci gaba da tattara sakamakon zabe na shugaban kasa wanda aka gudanar a ranar Asabar a birnin Abuja. To amma kafin mu je zauren taron mu tattauna da ainihin wato abokiyar aiki mu Alheri Grace Abdu bari mu je Jamhuriyar Kamaru inda rahotanni suka nuna an samu matsalar tsaro ko kuma an fara samun tabarbarewar tsaro a yankin wato ɗan awarin Ingilishi na kasar ga Muhammad Awal Garba da ƙarin bayani a cikin wannan rahoto.
Har yanzu a bangaren ƴan awarin kasar Jamhuriyar Kamaru bata cinye zani ba musamman ma kan matsalolin tsaro. Ƴan bangaren dai ba sa gudanar da ayyukansu ko saye da sayarwa kuma zuwa guraben ibadunsu a duk ranar Litinin. Wannan ne yasa na yi hira da Alhaji Mutari wani mai fada a ji a birnin Baminda.
Yadda dai Bamin da yake haka yake ba abin da yake san zuwa in la iya kai ko kowace rana sabon salon na fitowa. In yau an taɓa yara ta waje kasa gobe kuma za ka ci wani abu kaza ya faru ta can ko ana kona gidaje ko wani abu saboda haka ba abin da ya sani. In dai matuƙa shugaban kasa dai bai yi abin da ake bukata shi ba abu ba ma samun sani sai dai tsanani. Kamar yau da yake talata ne kasu ranar Litinin ne aka rufe waje da yake talata na kowane na yanzu ma wajen aiki ne a ranar talata har zuwa Lahadi mutane na hanyar suna aiki sai ranar Litinin ne kawai. Wancan lokacin da suka fara kwana goma ya riga wuce wato akwai lokacin da su suke ce kwana goma za a yi ko kwana uku ko kwana biyu za a yi amma a yanzu idan ba su ce kuma mun san kwana ɗayan da yake kan ranar Litinin ne kawai. So sai ma kuwa yana kagunci mana da wahala. Akwai wanda kowane yini yake samun abin da zai ci, abin da zai sha, abin da zai tufatar da kai. To an hana shi aiki na yini guda. Wahala ne. Kaga kuma yanzu kamar masu ma'aikatan gwamnati ana buƙatar su je ofishin su je su yi aiki. Babu motoci wanda su za su kai su ko taxi ko wani abu. Kaga shi ma wani wahala ne. Hakan nan kuma ɗan kasuwa abinci bai sai fito daga wani ƙauye bai zo cikin birni ba. Duk hanya an barbata. To saboda haka zan kaga wannan muskila ne babba. Muskila ne babba. Maganar makarantu na addini babu laifi a kan wannan yara na makarantu da yake zangon musulmai yawanci musulmai sun fi yawa wajen. Kuma abubuwa ana karantar da yara ko a cikin masallatai ma ana karatun Alkur'ani da sauransu. To amma kamar makaranta na boko waɗansu makarantun ne suke zuwa. Yawanci makarantan gwamnati, in kana jin sautin da yake bayan yaran makaranta ne na lycée du Lenk a nan ba nan da nan. To amma in ka tafi makarantu na mutane izuwa hakan nan za ka tarar ba yara hakan nan aiki. Saboda tsoro kuma a nan mun saba yara na zuwa makaranta da TV da uniform su amma a yanzu da saboda wannan abu yara kowane irin kaya suke saka suke zuwa babu wani uniform babu kuma wani tilastawa haka da ake tankwasar da yara da in dai ba lokacin da aka saka takunkumi na waɗansu kwanaki ba ne za ka ga suna zuwa amma in dai an saka takunkumi su kam suna ever daga ibadansu yanzu kamar wancan kwana goma da aka bayar yawanci ranar Lahadi ba su tafi coci baya ba su yi abin nan ibadansu a coci ba. Kamar da suka saba amma kaga mu musulmi mu samu wannan damuwa hakan nan sosai ba amma waɗanda suke daga nesa ba dama su zo cikin zangon haka ko saboda sallan dare ko wani abu yana rauya.
Na nemi jinta bakin ɗaya daga cikin jami'an tsaron ko waɗansu makarban gwamnatin ƙasar ta jamhuriyar Kamaru amma abin ya faskara. Muhammad Awal Garba, muryar Amurka daga ƙasar Kamaru.
To madalla a gaida Muhammad Awal Garba. To yanzu kuma kamar yadda muka riga muka gaya muku tun farko, wato shugaban jam'iyyar adawa na wato PDP kenan Abubakar Atiku dai yana ci gaba da lashe ƙuri'u da aka yi kada a kudancin Najeriya. To yanzu kuma bari mu ji wato wakilinmu Okoregwe Alphonsus daga yankin kudancin Najeriya. To ina jin Okoro kuma ba mu samu wannan abin nan ba mu same shi ba, a don haka za mu yi kokari mu gani ko za mu samu wato Grace mu kawo tattaunawa da ya kamata mu yi don saboda masu saurare su san irin wainar da ake toyawa a zaurin taro na wato ƙasa da ƙasa kenan. Ko shakka babu yanzu dai an wuce adadi wato ko kuma rabin adadi na jihohin Najeriya wanda hukumar zaɓe ta riga ta yi goma da ajiya kafin ta tashi aiki ajiya. To sai yau kuma ta samu ta yi kabar guda shida da sauransu, don haka yanzu dai an samu adadi mai yawan gaske wanda yake mutane ko kuma masu tattara alƙaluma za su iya su duba su yi hasashen abinda ake ko kuma abinda zai faru nan gaba. Amma yanzu dai muna iya bakin kokarin mu dai mu tabbatar da cewa za mu kawo muku irin abubuwa da ya kamata wato masu saurare su ji. A don haka a ci gaba da kasancewa da mu insha Allah muna iya bakin kokarin mu gyaggyara ko kuma mu sassaita ainihin na'ura mu iya kawo muku duk abubuwan nan da muka shirya za mu kawo muku. Don haka sai ku yi kokari ku ci gaba da sauraren mu sannan kada a sha'afa. Ana iya a same mu a shafukanmu na sada zumunta wato kama daga Facebook da Twitter da yanar gizo wato voahausa.com ko kuma sashihausa.com. Don haka sai a ci gaba da sauraren mu don saboda mu iya mu kawo muku duk abin da ya kamata a ji. Wato ajiya ainihin hukumar zaben Najeriya da ta iya bakin kokarinta ta yi sama da goma kafin ta tashi aiki. Yau kuma Allah da ikonsa tana nan tana ci gaba da wato kawo muna irin abubuwan da ya kamata. Mu kuma insha Allah za mu iya bakin kokarinmu mu kawo muku. to madalla wato yayin da ake saurare ko kuma ake jira a ji sakamakon zabe na shugaban kasa zamu dauki kira daga ku masu sauraro ku nuna muna yadda kuke jiran wannan sakamakon zabe da farko mun samu kira daga Ayobe wani ne Ayobe
assalamu alaikum
wa alaikum assalam
kuna magana da wasu dan gwata tara sauraron daga jahar Yobe
to muna sauraron ka Malam Usai
abin da nake bukata ina kira da hukumar zabe da tsarin zaka domin gudanar da sahihin zabe abin da aka san mu talaka muka zaba saboda samu aka san haka gaskiya ya kawo rikicin bayan zabe
amma me ya faru ne inda kuke ne da kuke da dabuwa
gaskiya muna mun gudanar zab lafiya wallahi
so amma akwai dalilin da yasa kake da damuwar cewa ya kamata hukumar zabe ta dauki wannan mataki da kake magana akai
tana jan kafa ne wajen karban sakamakon
to amma ka san dole su tsaya su ajiye hankali su yi abu a nutsa don ta samu gardama daga baya ko
gaskiya ne hina mace kira da hakan ai saboda ta mai da hankali sosai wajen gaskiya wajen yadda ya kamata ta gudanar da karban sakamakon
to madalla to mun gode bari mu je Adamawa yake magana daga Adamawa ne hello waye daga Adama an shi akwai daga Adama ko hello to wanda ya kira daga Adama watakila ko ya samu tsala ne ko kuma wani abu ya faru amma dai layin ya tsinke to tun Adama ba ta yi ba mu je Kaduna assalamu alaikum
wa alaikum assalam wa rahmatullah kuna magana da Uzairi my heart ba kun ji san mina ka jihar Kaduna Najeriya
to malam ba ku barka da wani ya kake a Kaduna
Alhaji Akallo Uzairi dai.
Usaini Malam Usaini. To Malam Usaini muke barwa a Kaduna.
Hello. Allah kun san yasa ba farko ina yaba mu wannan zabe da aka yi cikin lafiya cikin kwanciyar hankali. Ba san mu je anan shine muna fata da hukumar zabe ta tsaya ta faɗa sahihin zabe mai kyau yadda al'umma kowa zai yi hakuri duk wani Allah ya bashi ayi hakuri ga al'umma. Tashi hankali ku don Allah ku ayi duk wani Allah ya bashi ayi hakuri wannan shine abin da yafi dacewa ga mutanen al'umma
amma dai kuna kallon yadda ake bada sakamakon zaben a inda kuke ko
muna kallon kuma muna fatan insha Allah za a yi cikin kwanciyar hankali kuna tare da Uzairi my heart ba ko ni sami naka jihar Kaduna Najeriya
to mun gode ma to bari mu je jihar Niger assalamu alaikum waya jihar Niger
amma alaikum
wane ne jihar Niger daga me na kake kira ko kwanta gora ko ina to Niger ta tsinke ban san ku wane ne yake kira a Niger ba amma dai jama'a yanzu mun bude dayuka mu ne domin wannan harkar zaben da ke gudana a Najeriya muna so mu ji daga ku ƴan Najeriya da kuma makwabtan Najeriya in an samu dama to an ce da yake Niger ba ta yi ba bari mu je Katsina waye aka tsanzar da ku
Fatima Danja mai radio ba tare da harkatana
Yakubu kace sunanka
Fatima Danja mai radio ba tare da harkatana
to barka da rana me zaka kake so mu sani game da abin da ke gudana wannan da ake tura yanzu a Najeriya
fata ya dai ai kidai gaskiya da gaskiya
ya abubuwan suke nan Katsina
a Katsina na halin gaskiya a tokon cewa ka ni Nobel
to madalla to mun gode kware da gaskiya to bari mu je kwanta gora a jihar Niger kila ku tune suke kira da zu
Alhaji Ali mutuwa ta kwato kana magana da engineer mai gero makeri kwanta gora jihar Niger
engineer shin wai cikin bin wani kafi karfi engineer ko kila
Akira
da injiniya
duk
hada yake
muna
hada su. Ba da injiniya to me kake so kai mana magana yau?
To zabe alhamdulillah mu kwanta gora mun yi zabe cikin ruwan sai lahiya lau kuma mun yi linkin bazanke mun yi linkin mun yi ruwan kuri a sosai.
To akwai ruwan kuri a kuna nan kuna jiran ya sakamako ko da yake ina ji an ba da sakamakon Niger ai ko?
Mun nuka so uku mun ba Buhari kuri a linkin uku mun ka TV.
Shi ne ce an riga an fadi hukumar zabe ta riga ta bayar na sakamako.
Mu hada da kamar Niger lahiya lau alhamdulillah.
To amma dai komai lafiya lau da kake ko ba wani matsala
ba ko mi na hala kuma wanda zaben da aka yi Najeriya wallahi Allah za a yi shi ba wani matsala
engineer yadda
ko kadan kuma ba a yi Allah da
yadda abubuwa
sana insha Allah
yadda abubuwa suke tafiya daga sakamakon da kake gani haka kaza ta kuka sa ko sun baka mamaki
a ni da ma haka ne da to ga sakamakon da yake kai haka ne da to da ma tun kafin ayi zaben naki Allah su zaben haka zai kasance kuma kashi ya kasance haka sannan insha Allah wallahi Allah za a yi shi ba matsala kuma na san mu ke sanar da Buhari ne zai kara komai Allah da
yawan kuri wanda ake samu da shi Buhari da Atiku sun baka mamaki ko kuma abin da ka sare ke?
Ba ba da mamaki tun kan har aina wadi dan na ci Atiku ba abun gulbi ne.
A kar mai haka da kai kar ka tsaya injiniya kai tsohon hannu ne wajen kai tsaya
to yanzu ba za a same ta saboda bari kudin ba abun gulbi zai yi.
Okay injiniya abin da nake so ina son ja kunnan ka kai tsohon hannu ne wajen kira mu ba ka san ba ma so a kira ana aibanta wani mutum muna bada dama ne don mutane su yi magana ga Allah ka daina kokarin aibanta kowa inda ka kira ka faɗi abin da kake so kuma ina son duk mai sauraron mu da ke son kira kuma su dinga haka fili ne ake bayarwa don mutane su bayyana wannan ba wurin campaign bane ko wurin sukar lamirin mutane so da Allah ina so nan gaba sai ka kiyaye kaji ko mun gode da kiran da kai to bari mu je Portisco assalamu alaikum
wa alaikum assalam
wa ke magana
a sunana da babba da kwatsu
to mallan gamba kana lafiya ya kai shiru kwana biyu
wallahi kwana biyu al'amarin ne
ko siyasa da ce ta rufe maka baki kana can cikin dazuzuka kana ta abubuwa
a cikin gari na ce ba daji ba
to ba ne da yanka kan abin da ke gudana
wallahi na gaskiya zan gojar da jindira a shugaban hukumar zaɓe ne kuma da akwai gudunmawar kati na 750 da zan tura masa a daidan ƙarfi na kenan saboda jajircewa da yin tsokartawa ne
daga cikin abubuwan da hukumar zaɓen ta yi daga cikin abubuwan da hukumar zaɓen ta yi a ƙarƙashin shugabancin shi wanda kake yabawa din me yafi burge ka
wallahi zaɓuɓɓukan da aka ce an kai ko'ina an samu an zaɓuɓɓukan nan cikin lafiya yanzu mu kaga nan yankinmu gurare da yawa na zaɓen nan ko tatar baki ba a yi ba don haka wallahi na yi murna na yi farin ciki na zaɓen da aka yi zaman cikin kwanciyar hankali da lamarin da aka zan ba wa magoya baya shawara don Allah don annabi Najeriya nan ta yi muke kuma shugabannin nan sun ma sun ci sun gama ba tare za mu daura da su da haka mu muke zaune tare talakawa tare muke tare muke cin abinci tare muke zuwa masallaci tare muke zuwa makabarta tare don haka don Allah ɗan uwana mu yi haƙuri mu zauna duk wanda ya samu wannan zaɓe mu kiyaye shi murna neman du'a'i ya gama lafiya ya kuma aiki a talakawa da lafiya.
To mun gode Mallam Gambo mun gode ƙwarai sai mun sake jin ka bari mu tsaya nan Yobe har yanzu an ce akwai ni daga Yobe ko? Halo?
Halo Naji.
To ina mai sunanka daga ina kake kira?
Daga Fataskun nake kira.
Okay, to duk yan Fataskun din ne mai sunanka?
Sunana Alhaji Adamu da Fataskun.
To Alhaji Adamu barka da rana, me ra'ayin da kake so ka ga mana yau?
Wallahi ni ra'ayina a gaskiyar magana shugaban hukumar zabe ya burge mu ne yadda aka yi zabe an tantance ka kuma kai zabe a lokacin.
To da kyau.
Kuma kaga ya bada damar cewa an yi zabe cikin sauki kuma da sauri. To kaga wannan ya saba da wanda aka yi da sai an tantance ku ku tafi wani gu kuma ba ka samu damar dawa kai zaben ba amma a wannan lokacin wallahi ka ka tantance ka a lokacin da Katiri da tana aiki sannan kuma ka yi zabe sannan kuma shikenan kuma sai ka bari abu sai abin da Allah yayi amma kuma wallahi ya burge mu hukumar zabe kuma an yi zabe lafiya an gama lafiya mu a nan yankin.
To mun ji daɗi kun ji daɗi Mallam Adamu mun gode ƙwarai da gaske amma bari mu je yanzu jihar Kebbi waye Kebbi?
Kana magana da Yusuf Dogo ne kayan hansa ƙofar lakashi ga
jihar
Kebbi Najeriya.
Mallam Yusuf barka da rana ya abubuwa suke a Kebbi ne?
A Kebbi gaskiya mu muna cikin kwanciyar hankali.
A Kebbi daga ina kake magana kana ina a cikin Kebbi yanzu kana ina daga ina ke magana a Kebbi?
Yanzu ina cikin garin Jega.
Jega to madalla. To abubuwa sun tafi da kyau a nan Jega din?
Eh?
Abubuwa sun tafi da kyau a Jega?
Abubuwa sun tafi sosai gaskiya lafiya lau muka yi zaɓe babu wani tashin hankali.
To ya
babu wani tsangwama babu wani tashin hankali babu wani abin rigima.
Ya kake
alau-alau muka yi a zaɓe.
Ya kake ganin yadda abubuwa suke tafiya dangane da yadda ake bada sakamakon nan zuwa yanzu ya baka mamaki ko kuma abin da kazata ne yake faruwa?
Gaskiya dama abin da ke faruwa yanzu abin da nake saurare nake gani. Gaskiya abin da nake sa ran in gani.
Abin da kazata ne yake faruwa ko?
Gaskiya kuma sannan ita hukumar zaɓe gaskiya a tsarin da ta yi na zaɓe wannan karin gaskiya abin a yaba mutane muna jinjina mutu kwarai da gaske sai dai irin ɗan kurakuran da aka samu muna fatan nan zuwa gaba a samu gyara.
To ai ka san an ce mutum ajizi ne kowa dan tare ne bai tafi ba. Mun gode kware Malam Yusuf, mun gode kware. Bari mu je mu sai koma Yobe. Assalamu alaikum.
Assalamu alaikum. Mai magana Andrew kana gashuwa babban auditor general na kungiyar muryar talaka na Najeriya Malam Aliyu Mustafa Sokoto, barka da aiki.
Kai babban takwarana kana duniyar nan.
Ina na ranka dade a aiki a Amurka.
Kai muna azumi mun ji wani kwana biyu ba mu je muryar ka. Kana lafiya?
Lafiya da lauran ka dade. To mu zabi a jihar Yobe mun yi lafiya kuma mun gama lafiya. Dama duk abin da aka ce lafiya ita ke so a samu a duniya, sai da zama lafiya tattalin arziki zai haɓaka, sai da zama lafiya za a samu ci gaba. Babban kira na ga hukumar zaben Najeriya, in ka kula duk jihar da APC take da tasiri a nan ma za ka ga ta yi tasiri, haka in PDP ne take da rinjaye a jiha za ka ga abun take. Amma ina son a aikin su shawara ne ba lalle ba ne na ba da ɗauka, amma in muka ta ba da shawarar za a samu a yi. To muna son ya kamata a ce ya kamata hukumar zaɓe ta ringa aikin ta tsakani da Allah, ba ɗan jam'iyya mai mulki, ba ɗan jam'iyya adawa, har sauran ƙananan jam'iyyun a ringa yi musu adalci, don kuma ta fannin haka talaka bai da wani ƴanci sai wannan ƙuri'a. Hausa suna cewa ƙuri'ar ka ƴancin ta da ita za ka yaƙi shugaban da ya zalunce ta, da ita za ka yi canji ka kawo abu.
To takwalana zan tsinke maka hanzari don lokacin mu yana tafiya dole mu yi sallama. Mun gode sai mun sake janka. Bari a gurguje mu gani ko za mu iya ɗaukar ra'ayi guda daga Adamawa. Waye Adamawa?
Adamawa Abubakar Kakana.
To Malam Abubakar kana da daƙiƙa 30, yi sauri ka ga abin ra'ayinka, kuma abin nan naka yana motsi da yawa. Me ra'ayinka?
Wallahi zaɓen nan ya yi kyau sosai, mun ji daɗin zaɓen nan a yadda Buhari ya.
To ina jin layin ma ya tsinke, layin ya tsinke, layin baya da kyau. Bari mai da kunin baba ya kuma muke je gabatar muku da abin da za mu yi na gaba ko?
To ba dalla, yanzu kuma dai har yau za mu sake dawowa wurinka a babu labarai a takaice kai tsaye.
To baka je sun bari hukunta, bari in baka su haka za a gurguje. Yanzu dai shugabannin kasashen Amurka da Koriya ta Arewa, wato Donald Trump da kuma Kim Jong-un, duk sun na birnin Hanoi na kasar Vietnam, inda suke shirin fara taronsu na biyu domin ganin ko akwai da za su yi su cusa su shugabannin Koriya ta Arewa din ra'ayin su kawar da makamansu na nukiliya. Sannan wata kungiyar kasashe da ake kira Lima Group sun ce duk wani abu da ya samu rigon yan adawa na kasar Venezuela, Juan Guaido, ba wanda za su zarga sai shugaban da ke ci wato yake kan karagar mulki a can Venezuela din, wato Nicolas Maduro. A cikin sanarwar da suka bada a taron da suka yi a cikin birnin Bogota jiya, shugabannin demokrasiyya wannan kasashen guda goma sun ce wato sun yanke shawara kuma sanar da matakai da za su dauka na shari'a da siyasa domin magance duk abin da zai faru. Sannan ministan harkokin wajen Iran Muhammad Javad Zarif kuma, wanda shi ne jigon shimfiɗa yarjejeniya da manyan ƙasashen duniya kan batun makaman nukiliya na Iran, ya murabus.
To duka kuma da wannan ne muka kawo ƙarshen shirinmu na la'asariya, sai kuma can da yamma za a yi mu dauke da wasu shirye-shiryen. Amma da jin Ali Mustafa Sokoto da ya taimaka muka gabatar da shirin, sai kuma Sa'id Hamdu ta shirya ta bada umarni, da kuma Patrick wanda ya zama injiniyan mu na wannan la'asariya. Baba ya kuma makeri ne daga nan Washington DC nake sallama da ku, amma sai a dakaci shirin yau da gobe, shirin matasa wanda ni da Daula Salim za mu kawo muku.